Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na Talata 2 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jimu ne ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuma za a saurare mu ne a Alpha Radio. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a saurare mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare, Baba Yako Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin. To kuma in kun gama jin labarai za ku ji cewar hukumomi a Najeriya na daukar tsauraran matakan sanya ido akan tashoshin jiragen sama da na ruwa domin kare shigar wani sanadarin rigakafin kwalara na Jabu daga kasar Bangladesh tare da yi wa jama'a gargadi akan wannan maganin. Kuma akan wannan batu ne muke so ku kira ku ba mu ra'ayi. Me kuke so ku ga gwamnati da sauran hukumomi sun yi domin magance shigowar wannan maganin Jabu da kuma yadda mutane za su iya gano wannan maganin? Lambar mu kamar kullum 202-205-6555. Muna kuma dauke da rahoto akan yunkurin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya a majalisar dattawa take yi domin zaben Lawal Ahmad a matsayin shugaban majalisa, yayin da wasu kuma ke adawa da hakan. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai mun gama da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da fadace-fadace da kuma tabarbarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar karancin rashin abinci da ke shafar akalla mutane miliyan 113 a kasashen duniya daban-daban. A cikin rahoton ta na shekara-shekara na bana da ta gabatar, hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce daga cikin kasashen duniya 53 masu fama da karancin abinci sun hada da kasar Yemen, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Kinshasa da kuma Afghanistan. Haka kuma hukumar ta ce shekarar da ta gabata ta 2018 ita ce shekara ta uku biye da juna da aka samu jimillar yawan mutane da ke fuskantar karancin abinci da suka haye mutane miliyan 100. Kodayake shekarar 2017 ta fi muni da yake an samu har mutane fiye da miliyan 124 masu fama da yunwa. A yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da babban sakataren kungiyar tsaro ta Turai wato NATO, Jens Stoltenberg, a wata a fadar White House, yayin da ake shirin soma shagulgulan cika shekaru 70 da kafa kungiyar ta NATO, wacce shugaba Trump ya sha sukan lamarinta a can baya. Trump ya jima yana caccakar kasashen da ke cikin wannan kungiya ta NATO akan cewar ba su ba da isasshen gudunmawa da ya kamata. Yana mai cewar sun fi yin dogaro da kasar Amurka wajen samun kudaden tafiyar da kungiyar. A lokacin da yake yakin neman zaɓe a shekarar 2016, Trump ya baiwa mutane da dama matukar mamaki lokacin da ya kalaman cewa kungiyar NATO kungiya ce da aka daina yayinta ta tsufa. A daidai lokacin da ministocin kasashen Turai ke isowa nan babban birnin Washington domin gudanar domin halartar wannan taron na shagulgulan, masana na bayyana cewar NATO a matsayin kungiya ta sami gagarumar nasara a fuskar samar da tsaro a nahiyar Turai. A halin yanzu kuma babban jagoran shawartawa na kungiyar tarayyar Turai EU, Michael Byrne, ya ce Birtaniya na ci gaba da kusanci da kusantar wannan ficewa da za ta yi daga kungiyar. Sai dai kuma har yanzu ba a tabbatar da wata yarjejeniya da aka cimma ba domin wannan ficewar. Da yake jawabi a birnin Brussels, Brani ya ce yanzu haka kasar za ta iya ficewa daga EU ta bar ta ba tare da wata yarjejeniya ba, amma ya ce hanyar kawai da za a iya ficewa a bisa tsari shine idan Majalisar Dokokin Birtaniya in ta amince da tsarin da Prime Minister Theresa May ta cimma da wakilin EU bayan sun kwashe tsawon shekaru biyu suna zantawa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Kasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakan bindiga a kasar tun bayan harin da aka kai a wasu masallatai biyu na kasar a watan jiya. A yau Talata aka karanta shirin dokar a karo na biyu a Majalisar Dokokin Kasar. Kudirin dai ya samu ƙuri'un amincewa 119 da na rashin amincewa guda ɗaya wanda zai haramta mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wadda aka yi amfani da ita a harin da aka kai ranar 15 ga watan da ya gabata a masallacin Al-Nur da Linwood da ke Christchurch da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 50.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, bari mu faro da wannan rahoto akan siyasa inda jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta ce hakikance da ta yi akan zaben shugaban majalisar dattawa wato na tara kenan akan ya dace da doka. Sakataren watsa labarai na jam'iyyar da ake kira Larry Isa Onilo shine bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayya Abuja. Wakilin mu Madina Dauda na dauki da karin bayani.
Larry Isa Onilo yace abin da ya faru a majalisa ta 8 mai shudewa abu ne da ya sabawa dukkanin sharuɗan jam'iyya, saboda haka jam'iyya ba za ta saki yadda irin haka ya faru ba.
Precisely what happened in 2015 when some within the APC fold sold our birthright to our opposition party, and some people now consider that to be the new normal, which is not. In fact, that action was not democratic.
Larry Isa Onilo ya ce idan kun yi la'akari da abin da ya faru a shekara 2015 wasu sun ba da shawarar a kauracewa abin da uwar jam'iyya take so. Wannan ba siyasa bace kuma ba demokradiya bace, ba daidai aka yi ba, saboda haka a yanzu za mu hakikance akan bin umarnin uwar jam'iyya. Shine abin da muke ganin zai haifar mana da ɗa mai ido. Shi ma Senator Barau Jibrin wanda yake wakiltar Kano ta Arewa ya ce su 'ya'yan jam'iyyar APC da ke majalisar dattawa masu biyayya ne ga uwar jam'iyya.
Bin tsarin da aka sani a duniya cewar idan kana da tsohuwar majalisa inda aka samu shugaba wanda shine shugaban masu rinjaye kuma sa rinjaye, sannan kuma aka shiga zabe, sai wannan jam'iyyar da yake shugabanta ta samu rinjaye, to kai tsaye abin da ake duk duniya shine shi wannan shugaba sai ya zace ya zama shine shugaban majalisa saboda jam'iyyar ta samu rinjaye. Wannan kuma abin da jam'iyyar mu ta duba kenan ta yanke hukuncin kanta a dauki amallan abu ne wanda aka tabbatar da shi da duniya gabaki daya. Kuma idan da can an yi abin da bai dace ba, bai dace ba a ce kullum muna kan tarbar kuskure, muna tarbar yin abin da bai dace ba, dole ne mu dawo mai abin da ya dace. Kuma duk duniya ka ake yi kwanan nan ma da aka yi zabe a wato kasar America wanda ita ce muke koyi da ita tsarin demokradiya, Nancy Pelosi ita ce shugaban marasa rinjaye a majalisar su ta wakilai ta America. Ana cin zabe suka samu rinjaye cikin ta zama speaker, ta zama kakakin majalisa. Saboda haka wannan shine turbar da shugaban kasa ya yi da ita, ita ce turbar da jama'iyya da shugabanni suka yi da ita, kuma in Allah ya yi ita za a bi.
Amma Senator Ibrahim Gobir daga jihar Sokoto ta Gabas ya ce mai rabo ka dauka.
Mai rabo shi kan dauka, yanci ne na dan adam, yana da yanci kowa ya to shi takara da shi. Mu dai ne kaman mutanen Arewa maso yamma waɗanda dole tun da muna da shugaban ƙasar sai mu tsaya gefe muna kallo, amma za mu ba da shawara kuma za mu moderate insha Allah.
Abin jira a gani shine ko sabanin ra'ayi zai yi wani tasiri a lokacin da za a gudanar da zaben fitar shugabannin majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma Jalla gaida Madina Dauda. Hukumomi a Najeriya na daukan tsauraran matakai na sanya ido akan tashoshin jiragen sama da na ƙasa da na ruwa don kare shigar da wani sinadarin rigakafin kwalara na jabu daga ƙasar Bangladesh. Sai dai masana kiwon lafiya sun ce tabbatar da tsaftar muhalli da cimaka su ne manyan matakan rigakafi na cutar kwalara. daga Kano Mahmud Ibrahim Kwali ya aika mana da rahoto game da wannan batu.
A cikin wata sanarwa Director General ta hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya NAFDAC Professor Moji Adeyi ta ce sinadarin rigakafin na jabu mai lakabin Dukoral Oral Cholera Vaccine nanan ya karade wasu sassan kasar Bangladesh kuma tuni har ma hukumar kula da lafiya ta duniya da hadin gwiwa da hukumomin lafiya na kasar sun yi nasarar killace adadi mai yawa a wani mataki na dakile yaduwar sa a kasar. A dan haka sai Professor Moji ta ja hankali tare da an karar da ƴan Najeriya musamman hukumomi da kamfanonin da ke mu'amala da magunguna da su sanya ido sosai game da wannan sinadari domin kare shigar sa cikin Najeriya. Masana kiwon lafiya dai sun ittifakin cewa lokacin bazara lokaci ne dake zuwa da yanayin zafin rana wanda ke taimakawa wajen tada cutuka da kuma yaduwar su a tsakanin al'umma musamman ma kwalara. Professor Awul Umar Gajida kwararre ne akan kiwon lafiyar al'umma.
Yanayin da muke ciki yanzu na tsananin zafi din nan zaka ga daga mutum har dabba kai wani lokacin har bishiyoyi ma suna bukatuwa matuka da ruwan sha. To a yayin da wannan bukatar ta tsanani yakan sa mutane su sha ruwa wanda ma ba su da basu tantance sahihin hancin ko kuma ingancin sa ba. A wannan suna da hatsarin shan ruwan da ya kasance ya gurbata wanda shine za mutane za ba wuya su kamu da cututtukan amai da gudawa ko kuma ma har ita cutar kwalara din. Ita kuma cutar kwalara din nan ta kan bayyana ne ta hanyar amai da gudawa da mutum ya kamu ya sha kwayan ruwan da ko abincin da ya gurbata da wannan kwayar cutar zai fara amai da gudawa matsananci. In ya tashi gudawan yadda ka san an bude famfo haka ruwan yake ruwan bayan gidan yake zuba kuma fari za a rika ganin shi za a gan shi farin kamar irin an dafa shinkafa an tsiyaye ruwan shinkafar din.
Dangane da batun gurbataccen sinadarin da hukumomin Najeriya ke magana akai kuwa Professor Awalu Gajida ya ce
rigakafin kwalara gaskiya ne akwai shi amma mu anan kasar mu ma ba ta cikin rigakafi na yau da kullun da ake yi kuma hasali ma dai ita harkan cutar kwalara gaba daya yadda babban matakin da za a bi a kare kamuwa da ita shine tsafta. Tsafta ta wajen a tabbatar cewa ruwan da ake sha bai gurbata ba. Tsafta ta wajen an shiga banɗaki an fito a tabbatar an wanke hannu da toka ko sabulu. Tsafta ta wajen yara in sun shiga banɗaki su ma a sa musu al'adan ko ɗabi'an wanke hannunsu in sun shiga banɗaki sun fito. Wannan tsafta din ta fi ma muhimmanci akan ita allurar rigakafin da ake ta yama didin har an yi wajabunta a ƙasar Bangladesh. Domin ita allurar rigakafin za ga allura ce da ake za a ce sai watakila ka rika yinta duk bayan wata shida ko mafi karanci mafi daɗewa a ce shekara guda sai ka sake yinta. Kuma bayan haka idan mutane suka yi ta sai su saki jikinsu kuma su kasance suna sakaci suna shan ruwan da watakila ya kamata su rika kula da ruwan da suke sha tabbatar mai tsafta ne a ko an dafa shi sai ga suna sakaci da wannan wanda sai kaga duk da an yi wannan ita rigakafin sai a babaya da babba sani kenan.
Professor Awalu Umar Gajida kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuma da Allah a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 44. Lokaci ya kai da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan ko menene kuke so ku ga hukumomi sun yi game da wannan rigakafi na kwalara na jabu da ya yadu a Bangladesh kuma ake kokari a shigo da shi a kasashenmu. Lambar mu kamar kullum 202-205-6555 amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar.
kife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kashi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya da ta ba bane gani nan ban da tsaya ba bane nan na so ka da inda ka ba bane sai kwace da ta ba bane yau na shagi ya da ta ba bane gani nan ban da tsaya ba bane nan na so ka da inda ka ba bane sai kwace da ta
kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Baba Yakubu Makeri, barka da yammaci.
Yawa, amin wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To muna saurin ka Musa.
To gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa domin wa'annan jabin magungunan ka san mutanen mu yawanci ban fice duka ba, ƴan kasuwa mu yawanci wallahi ba a jin tsoron Allah. Za a iya zuwa aje a yi fatar cikin waɗannan magungunan a shigo da su domin a samu kuɗi. To mutane ya kamata a ji tsoron Allah, irin waɗannan magungunan mugaye magunguna da suke dabbun magunguna bai kamata a ce har a samu hanyar da za a yi wani ya tunanin cewa zai shigo da shi Najeriya ko kuma wasu ƙasashe namu na Afirka ba. Gaskiya idan aka yi haka an cutar da ƙasa, kuma ita gwamnatinmu ya kamata sai a tattare bodoji da sauran wasu abubuwa wani cewa a ga wannan magani bai yaɗa a Najeriya ba.
To mun gode
ba da gaske. Allah ya iya madar iyawarsa, Allah ya kiyaye mu Alhaji Musa Garuwa ta ci lafiya.
Allah sa. Wani ne mutum da biyu kuma daga jihar Kaduna din?
Oh, babu kuma keri mutala ne kuma ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna saurin ka Murtala.
To madalla, to babu kuma keri tunda maganin nan fa ba kasa ɗaya za su shigo da shi, Afirka nan za su yi mai da ita. Ya kamata a ce ita kungiyar ECOWAS ko SADC yawo ita ya kamata fa a ce ba kawai su dinga karkata tunanin sojan taron su shayi-shayi da Luton su watsa ba ne, irin waɗannan abubuwan da za a shigo ma da shi Afirka ya kamata ta sa shi ta dinga sa ido ta sami ita ma kungiyar kula da magunguna da abinci a cikin ta dinga ta irin wannan kishin-kishin ta tashi tsaye kowanne ƙasar Afirka ta ga tabbatin ta zuba jami'an ta. Shawaran da muke ba su kenan.
To mun gode ƙwarai da gaske. To bari mu je jihar Niger. Wani daga Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, duniya na saurin ka.
To masha Allah, lallai gaskiya kamata adadin jagon tsaron mu da alimin hukumomin Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka su ji tsoron Allah, su tabbatar da duk inda za a shigo mu da wasu kaya wanda za su gurɓata rayuwar mu, su halaka mu, su cutar da mu, ya kasance an sa matakan tsaro wanda ya kamata. Yanzu ku duba hukuncin da aka yi a Saudiya kamar yau din nan game da wanda suka shigo musu da miyagun kwayoyi, hukuncin kisa suka yanke musu in aka mata kafashin mu na Afrika ya kasance har ka dauka wannan matakan ya ra'ayi na kenan
to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je jihar Bauchi waye a Bauchi
baba ya kuma barka da aiki
yawa
suna na Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi
to mallam Ayuba duniya saurayi na saurinka
to ra'ayi na dai yana da kyau masu kula da shige da fice na kasan nan su kara kokari akan iyakoki inda ake shigowar da kayayyaki sannan kuma yana da kyau gwamnati ta dauki likitoci ta saka su a wannan waje ba ma magani ba akwai kayayyaki da ake shigowa wanda ba su da kyau yana da kyau duk abin da za a shigo da shi a kira likitoci su duba su gani su tantance sannan ya shigo kasan nan nagode mai magana Ayuba Garba Imam kacin madaki a jihar Bauchi
mu ma mun gode bari mu je mu sake zuwa Kaduna wane ne da
alaikum wa rahmatullahi
amin wa alaikum assalam malama
ajiya asiya Muhammad Abubakar da Kaduna
to bismillah ajiya
to ya kamata gwamnatocin Najeriya da Afirka gaba daya su rage wajen da'il hanyoyin da za a shigo da maganin nan Afirka gaba ki daya sanan likitoci su ma a sanya su a cikin wa'annan wannan tafiya
to me zaki ce ma ainihin ƴan ƙasa da su kuma wani sahilin suka je sayan magani ba tare da la'akarin duban yanda ainihin magani yake ko su tantance na jabo ne ko a'a ba
to dai ƴan ƙasa dai yawanci saboda wasu ba likitoci bane sannan ba masana magunguna ba ne dai je chemist yace a bashi magani kaza to likitoci ya kuma ce shi da masu sai da magunguna saboda yawanci ba kowa ya san maganin da yake siya ba
to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Neja mu dauki kira ta karshe wane ne daga Neja
a da Yusuf Nuhu Mikailu daga nan ne godiya unguwa a Kimba kanin Malam Ibrahim ne wancin hula
to bismillah
to shawarar da zan iya bayarwa a nan shine ita gwamnati dai tana bakin kokarinta amma ba ta kasa ba amma muna bukatar ta kara sa ido sosai kuma ta dauki mataki kada ta yi irin doka wanda yake an aka fara zuwa karshe a bena ni na gani idan aka yi haka za a kai karshen wayannan miyagun kwayoyi da kuma wayan da ke amfani da su
to mun gode kwarai da gaske Malam Yusuf Mikailu bari mu je jihar Kebbi mu dauki kira ta karshe wane ne a Kebbi amin wa alaikum salam to malam sire bismillah
a sare to ra'ayi da gurgurde bakari da Allah ya kamata ma'aikatan mu ko a kokulle bodoji game da wannan magan doka da ake shigowa da su da yake mu kowa dai har ga sa abin da ke na in za dai Allah ya kare sa ga kowa da kowa
to mun gode kwarai da gaske kuma da kiranka Malam wato Suleiman Muhammad ne muka kawo karshen kiran mu sai gobe to da wannan ne kuma muka kai ga wannan shiri
wasanni a takaice
kuma labarin wasanni na ranar yau da teburin kwallon kafa na Super League ta Jamhuriyar Nijar inda a mako na 13 aka goga tsakanin Sale Sporting Club ta Birnin Mai da ta karkare Jangurzo Football Club ta Maradi da ci 3-1 AS wani ita ma ta Birnin Mai ta ga abin mamaki a hannun AS Police da ta lakaye ta ci 2-1 AS Duan ta shamace Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta Birnin Mai da ci 1 da nema a kokana ta Agadez ta shaka shi ɗaya da banza a hannun AS Guard National sai Irana Football Club ta Arlet ita ma haka ta sha kashi ɗaya da nema a hannun AS Sony Dev a yau an goga a birnin Tawa tsakanin GS Tawa da Rasim Football Club ta Birnin Mai Espoir ta da Magaram Zandar ta goga a can Zandar din a yau din nan da AS Nijelek ita ma ta Birnin Mai idan muka leka teburin wasannin kwallon kafa na Super League ta Jamhuriyar Nijar ta daidai ita ce AS
ne da wadda ke da maki 29 ta biyu sai AS Guard National maki 27 ta uku AS Fan ta birnin Yammai da maki 26 AS Police tana matsayin ta hudu da maki 25 sai Salis Sporting Club ta birnin Yammai da ke da maki 21 a matsayi ta biyar ta shida take AS Duan da maki 16 sai Racing Club ta Yammai tana matsayin ta bakwai da maki 14 Inner Sporting Club ta Gendarmerie National tana matsayin ta takwas da maki 14 sai AS Nijelak matsayin ta tara da maki 13 Akokana Football Club ta Arlet tana matsayin ta 10 da maki 12 sai Zangorzo Football Club ta Maradi ta 11 da maki 12 yayin da Urana ta Arlet ta ke da maki 10 tana matsayin ta 12 a can kasar teburin din GS ta wace matsayin ta 13 da maki 9 kacal yayin da Espoir ta da Magaram Zandar take da maki 7 tana matsayi na 14 a yau ana ci gaba da wasannin kwallon kafa a sassa daban-daban na nahiyar Turai inda a teburin La Liga na kasar Spain Barcelona ta Lionel Messi ke karawa da Villarreal ita ko Espanyol de Barcelona tana karawa da Getafe sai Atletico de Madrid ta Antoine Griezmann da ke karawa da Girona a kasar ta Spain ta farko dai a teburin La Liga ita ce Barcelona wadda wasanni 29 ta buga tana matsayin ta farko da maki 69 sai Atletico de Madrid wadda take matsayin ta biyu a wasanni 29 da maki 59 ta uku ita ce Real de Madrid da maki 57 a wasanni 29 Getafe ita ce matsayin ta hudu da wasanni 29 tana da maki 46 idan muka lura kasar Bahrain a wasannin tseren mota na duniya kuwa a yau ne dan Michael Schumacher dan kasar Jamus ke kafa tarihi cewa da Mike Schumacher a can kasar ta Bahrain inda ya zo a matsayi na biyu a gudun jarrabawa gasar ta duniya a zagaye 56 bayan Max Verstappen shi dai Mike Schumacher dan shekaru 20 da haihuwa ya so mashiga babbar gasar ta tseren motoci ta duniya a yau ne bayan babansa Michael Schumacher ya yi haka shekaru 13 da suka gabata a kasar Brazil haka ma Michael Schumacher mahaifin nasa ya lashe kofin duniya na tseren mota har so 7 Haruna Amman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla a gashe ka Haruna Amman Bako to sai dai kuma saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba don haka sai a mana aikin gafara kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da safe za ji wasu abokan aikin mu za su zo muku da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin wato Yusuf Ali Harande da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wace ta shirya kuma ta bada umurni wato Julie Gresham kenan sai kuma injiniya mu na wannan dare Mr. Lopes Baba ya kuma ke ridin daga nan wace ta DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum